بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar litinin 8 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Maris shekara miladiya ta 2024 wannan shine majalisi na 17 cikin jirangiyar majalis na karatun littafin wato akhta'un wa mafahim fi shari Ramadan yajibu an tusaha wanda muke amfani da shi a wannan majalisi na Ramadan na shekara ta 1445 daga masallacin mu na Darul Hadith Salafiya da ke Zaria a Nigeria. Allah ubangiji ya samu dace. Idan ba manta ba wannan malami wato Abu Ammar ba Musa yana kawo mana mas'aloli da bayani akan yadda malamai suka tattauna su da kuma inda aka kwana game da fahimtar wannan mas'aloli. Za mu tashi akan mas'ala ta 23 a cikin waɗannan jiran giya inda yake hal man waqa'a fil ma'siya wa huwa sa'imun yubtilu siyamuhu wanda ya auka cikin wani sabon Allah alhalin yana azumi shin wannan sabon Allah yana lalata azumin shi ya zama cewa azumin ya karye malam yace al jawabu wa min Allah astamiddu al auna was sawab aqulu zakar ibn qudamata rahimahullahu fi minhajil qasirin anna maratibas siyam thalasa ibn qudama ya ambata a littafin shi mai suna minhajul qasirin haka nan ibn hajir ma ya kawo wannan magana a cikin fathul bari cikin mujalladi na 4 cewa anna maratibas siyam thalasa haka nan tana cikin ma littafin zakhiratul uqba na malam al-Ethiopi a cikin juz'i na 21 cewa azumi mataki 4 ne mataki 3 ta fuskar nagartashi da kuma taka tsantsan din wanda yake yin azumi. Mutane wasu da suke yin azumi suna kan mataki na farko, wasu kuma suna iya hawa mataki na biyu ko kuma har su kai mataki na ƙarshe shine na 3. Me yake nufi da wannan? Yace al-martabatul ula siyamul amma. Mataki na farko shine azumi na gama garin mutane. Wa huwa kafful batani wal farji an qada'i shahwa. Shine mutum ya iya kame bakinsa da al'aurarsa daga biyan buƙatar bakinsa da biyan buƙatar al'aurarsa. Bai ci ba, bai sha ba, bai yi mu'amala da mace ba har zuwa faduwar rana tun daga fitowar asubahi. Yace ya'ani as-siyamu anil muftirati, as-siyamu anil muftirati faqat. Idan mutum bakinsa ne da al'aurarsa kadai suka yi azumi, me abin da bai taba ba? At'am wash-sharab wal-jima' wa baqiyatul muftirat. Waɗannan abubuwan su ne kadai bai mu'amala da su ba, ci da sha da tarayya da mace da kuma sauran abin da ke iya kare azumi. To wannan shine mataki na farko ke da shine adlal maratib. Sannan sai mataki na tsakiya shine siyamul khassa, azumin keɓantattun mutane. Wa huwa siyamul awwal, shine wancan abubuwan da ke cikin na farko. Da kuma wa siyamul ammati za'idan siyamul jawarihi alal muharramat, wato mutum yayi azumin bai ci bai sha bai mu'amala da matarsa a tsawon wuni, sannan kuma ya ƙara da guje ma abubuwan da suka haramta. Shi ko wancan na farko ta yi duk abin da ya haramta yana iya aikata bakin shi da azumi, amma bai bagulma ba. Bakin shi da azumi bai bar kallon abin da yake haramun ba. Bakin shi da azumi bai bar yin jin magana ƙarya ko aiki da ita ba. Shi ko wannan na biyu, bayan bakin shi da azumi, to kuma zai kame kaffin, bi ma'ana kaffin nazar, zai kame ganinsa, wal lisan zai kame halshansa, wal yad zai kame hannunsa, wal rijil zai kame ƙafarsa, was sam zai kame jinsa, wal basir zai kame ganinsa, wasairil jawahiri anil atham da sauran gabobin shi duka ya kare su daga saɓon Allah. Zai iya yin shi cewa duk saɓon Allah da ake yi da ido bai yi ba, duk saɓon da ake yi da baki. Saɓon Allah da ido shine kallon haramu, kallon haramci, kallon ƙurawa mace ido ko hotuna masu tsiraici ko makamancin sa, sannan da halshen sa bazai ƙarya ba, bazai giba ba, bazai yi annamimanci ba, bazai yi ashariya ba, bazai yi lamzu ko zunde ko musu, duk waɗannan zai guje su. Wal yad, haka nan zai kame hannunsa, bazai saci kayan kowa ba, bazai bugi wani ko ya zalunce shi ba. Wal rijl, haka zai kame kafarsa, bazai tashi ya je inda ake aikata haramun ba. Was sam, haka nan zai kiyaye kunnensa daga sauraron abubuwan da suke haramu, sauraron magana banza da ƙarya da batili ko jin kaɗe-kaɗe da makamantansu. Wal basar, haka nan zai kare ganinsa. Bambanci akan annazar da albasar. Annazar shine ka kalli wani abu, akwai target da kake kalla. Albasar kuma shine abin da wato zai ma gitta, ba za ka bari kai ta kallon shi ba, duk ka kame su. Wasa'irul jawarihi, da sauran gababin shi duk ya kame su. Anil athab, daga saban Allah. To wannan matakin azumin shi, matakin daraja azuminsa, da kuma alfanun da azumi zai samu mishi yafi na wancan. Domin dama mun ji cewa azumin wata makaranta ce ta koya wa mutane tarbiyya a shekara. Mutane musulmi suna shiga wani yanayi na a koya musu kiyaye dokokin Allah. Wa thalisa, na uku, wal matabar thalisa, siyamul khasatil khasa. A cikin waɗancan keɓantattu akwai kuma keɓantattu cikin keɓantattu, wato waɗanda suke keɓantattu na musamman. Wahiyal martabal ula wa thaniya, shine mutum ya iya yin azumi a mataki na farko din can, ya haɗa da mataki na biyu, za'idan siyamal qalbi, sannan kuma yin azumi da zuciya. Anil kibri, kibar wato girman kai, ya cire wa kanshi girman kai a cikin zuciyarsa. Wal hasad, ya cire wa zuciyarsa hasada. Wal gil, ya cire duk wani mummunan tunani da gaba da kiyayya. Wa baqiyatu amradil qalb, da sauran cutukan zuciya. Wato ya zama azumi ya taimaka maka wajen gyara zuciyarka da raba ta da munanan cututtukan da suke damunta. Wancan yayi da gaɓoɓi, na farko shi yayi da abin da ke kare azumi kai tsaye, na biyu yayi da sauran gaɓoɓi, na uku kuma yayi hadda zuciya. Fa ba'dun nasi yasumu anil ma'akil wal masharib, wasu daga cikin mutane azuminsu shine barin abinci da abin sha. Lakinnahu la yasumu anil muharramat, amma baya azumin barin abubuwan da suke haramu. Ka kauli zuri, bai barin zance na ƙarya. Wan namima, bai barin annamimanci. Wal kadhib, bai barin ƙarya gama gari. Wasab, bai barin zagi. Washatam, ko ashariya. Wasariqa, ko sata. Wan nazar ila al haram, bai barin kallon haram. Wa nahu dhalika, da makamancin wannan. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi yana cewa man lam yada qawla az-zuri wal amal bihi wal jahl, wanda duk ya kasa barin zance na ƙarya ko aiki da zancen, ko ya kasa barin wauta, falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharabahu, wannan Allah bai da buƙatar ya barci ko ya basha. Wannan hadisi ne sahihi, rawahu al-Bukhari an abi hurairata radiyallahu anhu. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala, Abu Huraira ya sake cewa, qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam, manzon Allah yana cewa, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju', akwai mai azumin da bai da wani rabo a cikin azuminsa sai yunwar banza. Wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar, akwai mai qiyamul layli da bai da ladan komai a cikin tashin shi yayin sallah da daddare, in banda hana idansa bacci. Sahihun, rawahu Ahmadu wa Ibn Majah wal lafzula. Wannan hadisi ne sahihi, al-Imamu Ahmad ya rusu shi da Ibn Majah, a Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin ya inganta shi. Walaysa ma'ana hadha annahu yubahu lahu at-ta'amu wash-sharab. To mutumin da yake wannan azumi a mataki na farko, ba wai ana nufin tunda ya kasa yin azumin da ya wuce mataki na farko shikenan ya ci abinci ba, haka yake nufi. Wa innamal muradu annahu yajibu alayhi al-bu'd an jami'il ma'asi, ana jan kunnan shi da masa tankiya ne cewa ya guje ma dukkanin sabo. Ba za a ce to tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai buƙatan cin wato ya bar abinci ko ya bar abin sha, to kai azumin shi ya kare, kamar yadda Ibnu Hazm ya faɗa misali. Wannan magana ce take ba daidai ba, dole shi ya ci gaba da yin azumin, amma fa yana mataki adina na samun dace da falala da ladaddaki da alfarmar da azumi yake kawo. Ana jiya mishi tsoron cewa da wuya sunan shi ya shiga cikin wanda za a enta, da wuya sunan shi ya shiga cikin wanda za a yi marahama. Ana jiya mishi tsoron cewa da wuya Allah madaukakin sarki ya kirga shi utaka a cikin watan azumi. Amma dai an sauke mishi taklifin cewa ana buƙatar shi da ya azumi yau Ramadan 9 ko 8 ko 7 ga wata, to yayi wannan azumin, wannan ya sauka daga kanshi a bisa ka'ida ta taklifi, ya biya wannan aikin da ke kansa. Kamar idan an kira sallar azhar, kaga ta hau kan duk musulmi ko, to da zaran yayi ya biya wannan bashin da ake binsa, wannan wajabcin da aka dora mishi ya biya shi. To iya abin da zai iya samu kenan daga azumin shi. Wani ma zai iya samun ƙasa da haka, shine yunwar, kamar yadda aka ce illal jur, sai dai yunwa. Yana da haɗari kenan sosai mutum ya zama yana azumi amma ya tsaya iya wannan matakin na farko, ya zama kawai abinci ne bai ci ba, abin sha ne bai sha ba, kusanta iyali ne kawai bai yi ba, amma duk sauran abubuwan da aka saba na badala ana ta cuɗeɗeniya da su, ana tsayawa a yi hayaniya, a yi musu, a yi faɗa. Ji hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ranar azumin ka yayi, ba kar kai faɗa, kar kai hayaniya, ko da wani ya tsokane ka ka ce mishi ni na azumi, saboda wannan zai iya rage ma azumin ka daraja ko ya sare abin nan girman ladan. To balantana ko mutumin da zai zauna ya wuni yana wasu ayyuka na barna, kamar yadda muka yi ta faɗa a ce yanzu za ka ga Larabawa musamman particularly al'ada ta zame musu fiye da shekara 20 da suka wuce ba su da aiki in ban da ƙirƙirar sababbin fina-finai masu dogon zango wanda ake ce musu series ko musalsalat. Duk azumi za su yi tsawon shekaru, suna tsawon watanni kafin azumi suna ta production ɗin waɗannan musalsalat. Ba za a fara sakinsu ba sai ranar 1 ga watan Ramadan. Haka za a yi dinga sakawa na 1 ranar 1 ga wata, na 2 ranar 2 ga wata, har zuwa ƙarshen musalsal ɗin shine ƙarshen azumi. Za ka same su da yawa a cikin Larabawa, kuma za ka samu musulmi a ƙasashen Larabawa sun karkata zuwa ga wannan kallace-kallacen tun kafin ma azumin, saboda samu internet, mutane suna browsing, suna duba tallan me za a yi da tashoshin da za a yada, ko tashoshin da aikin su kenan, tashoshi na gargajiya na TV da tashoshi irin na internet, su YouTube, su wacece, su wacece, suna nan aikin da suke kenan. Kaga wannan asara ce, kuma mutum yana azumi bai fasa wannan ɗabi'a da ake ta zaman fira, ta zaman majalisa, ana ta yi ana ta surutu. Ko kuma mutum yana azumi amma duk inda ya zauna ba yi da taɗi sai na fina-finai da kallon ƙwallo ɗin nan da ake, ko kuma a samu wani shaiɗani cikin mutane ya ƙirƙiro wani Ramadan Cup, anguwa da anguwa, ƙungiya da ƙungiya, duka a yi ta haɗuwa wai ana Ramadan Cup, a fara yin ƙwallon nan ta ɗaya ga wata, ita ma ba za a yi final ba sai ranar sallah. Ya zama azumin nan sun cinye shi kawai suna sharholiyarsu. To wannan duka mataki ne na asara. Saboda bayin Allah mu kula mu ji tsoron Allah mu samu mu ci gajiyar waɗannan lokuta masu albarka. Malai ci gaba da cewa wa na'lamu jami'an anna haqiqata siyami laysa mujarrada tarku ta'ami wa sharab bal huwa bal shuri'a shara'a Allah ta'ala siyama li ajali an nuhassila taqwa. Mun sani cewa shi azumi haƙiƙanin sa ba wai barin cin abinci da abin sha ɗin nan kaɗai bane, a'a, Allah ya shar'anta azumi ne kamar yadda ya ambata kutiba alaikum siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, dan mu samu taqwa. Walidha kana siyamul haqiqi huwa siyamu 'anil ma'asi, saboda ka haƙiƙanin azumi shine barin saban Allah bi tarkiha, mutun ya bar su, wa hajariha ya kaurace musu, wal kaffi anha ya kame daga barin sabo, wa qaddalat ummu sunnati wa khususiha ala zalika, sunna a jumlace da kuma hadisi yake bantattu sun bayyana haka. Wala na'jabu ba'daha idha alimna anna ba'da alil ilmi qala bi butlani sawmi man waqa fil ma'siya athna as-siyami. Saboda kada mai mamakin idan muka ji cewa wasu daga cikin masu azumi malamai suna ganin cewa wanda ya fada cikin saban Allah alalan yana azumi, to azumin shi ya kare. Wa in kana sahihu annahu la yubtilu sawm, duk da yake magana mafi inganci shine azumin bai baci ba, lakin la shakka fi nuqsanihi, amma babu shakka kan cewa ya tauye ladansa, wa mukhalafatihi li haqiqati sawm, kuma ya saba ma hakikanin abin da ake nufi da azumi. Qala al-Hafiz Ibn Hajar, al-Imam Ibn Hajar yana cewa wal ghibatu tadurru bis-siyam, gulma tana cutar da azumi. Wa qad huki an Aisha, an hakaitu haka daga Aisha. Wa bihi qala al-Auza'i, Auza'i ma yana fadin cewa innal ghibata tufattiru as-sa'ima wa tujibu alayhi qada'a dhalika al-yawm, mai azumi idan yayi gulma to wannan ta karya mai azumi, kuma sai ya rama wannan azumin a bayan sallah, wannan kwaya daya da yayi sai ya rama shi. Wa afrat ibn hazm rahimahullah, al-Imam Ibn Hazm Allah ya gafarta mai shine ya kai matuka ya wuce makadi da rawa. Fa qala, yace yubtilu siyam kullu ma'siyatin, duwar yubtilu siyam kullu ma'siyatin min muta'ammidin laha dhakirun li sawmihi sawa'un sawa'un kana fi'lan aw qawlan, yace duk wani saban Allah da ka aikata wanda san da kake aikata kana tana cewa ina azumi fa, yace to da zaran kai gangancin aikata saban Allah lalin kana azumi kana tana kuma, yace to manasa ba Allah magana ne ko aiki, yace to shikenan azumi ya kare da umumi qawlihi, saboda jumlar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fala yarfath wala yajhal, kada yayi wauta kada yayi sawarwara, yace duk wanda yayi wani abu na rafasu na wato sakin baki ko jahalu yayi wauta, ce to azumin shi ya kare. Wali kauli sallallahu alaihi wasallam, sau da annabi kuma ya ce man la yada qawla zuri wal amal bihi falaysa lillahi haja an yada ta'amahu wa sharabu, haka al-Imam Ibn Hazm ya fara. Wal jumhur wa in hamalu an-nahya ala at-tahrim illa annahu khassu al-fitra bil akli wash-shurb wal jima', su sauran malamai duk da yake suna kallon wannan halin da aka yi an haramta ne, amma dai shi abinda zai karya azumi ya zama ya lissafa ka cikin waɗanda yau ba su yi azumi ba, cikin waɗanda ake bin su bashin rama wannan azumin, to shine sai in ka ci ko ka sha ko ka tara da iyali, amma wanda bai waɗannan ba to azumin shi bai karye ba, amma fa zai iya tsira da yunwa ne kawai, mu gane zai iya zama yunwa ce kawai babu lada. Kenan watakila wanda ya waɗannan abubuwan to shi ya ma fi shi dace, to mu kalli bambanci su waɗannan abubuwan guda uku, ai asalin su halas ne, azumi ne kawai ya haramta su, cin abinci da cin abin sha da zuwa wurin iyalinka ai asalin su halas ne, saboda haka al'amarin su shi mai sauki ne ta fuskar wannan matsala, su ko waɗancan asalin su dama haram ne, shine bambancin, shine abin da ya mata hukunci, dama asalin su ko da azumi ko babu haram ne. To idan azumi ya zo sai haramcinsa ya zama akad ya ƙara ƙarfi, to shi yasa su matsalar su ba wai karya azumin ta hanya ana bin ka bashin shi ba, a'a su matsalar su shine lalata lada, da haka guje musu yafi dacewa ka bada himma wajen guje musu fiye da himma da zaka bayar wajen guje wa cin abinci da abin sha da jima'i a wurin azumi, saboda in kai waɗannan in ka ci ko ka sha ko kai jima'i shi akwai mafita da malamai suke ganin zaka samu cewa azumin ne ya lalace ana bin ka bashi ko akwai kafara, kaga kana da mafita, amma su waɗancan za su lalata maka azumin ne ko babu yadda za a yi kai recovering wannan ladan, domin wunin ya wuce shikenan ba yadda ka iya. Allah sa mun gane taujihin. Saboda haka wal ma'asi laysat min al mufattirat walakinaha tud'ifu siyama wa tajrahu, suma abubuwan da suke wato saban Allah ba sa karya azumi ta fuskar karya shi, amma dai suna raunata shi su ji masa rauni su ji masa ciwo. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen yana cewa rahimahullah, amma alladhi yajibu alayhi siyamu fala'allakum tastagribuna idha qultu inna alladhi yajibu anhu siyamu huwa al-ma'asi, yajibu anhu siyamu huwa al-ma'asi fayajibu an yasuma al-insanu al-ma'asi, yace abinda ya wajaba kai azumi ka kaurecewa da sunan azumi, yace hala za ku yi mamaki in nace muku abinda ya wajaba mutum ya kaurece ma lokacin azumi shine saban Allah, yajibu an yasuma al-insanu al-ma'asi, wajibi ne ko da yaushe mutum ya kaurece ma saban Allah, la'anna hadha huwa al-maqsud al-awwal, lana hadha huwa al-maqsud al-awwal fi sawmi, domin wannan shine asalin manufa ta farko ta azumi, li qawli Allah tabaraka wa ta'ala, saboda fadin Allah da yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam, ya kun da kai imani an wajabta muku azumi, kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta ma wanda suka gabace ku la'allakum tattaqul dan ku ji tsoron Allah lam yaqul la'allakum tajju'un aw la'allakum ta'tishun ba a ce dan ku ji yunwa ko ku ji kishirwa ba aw la'allakum tumsikuna 'anil ahl ko dan ku kame daga zuwa gun iyalan ku duk waɗannan ba su bane su rashin yin waɗannan wasila ne gaya din shine waɗancan attaqwa yace qala sai Allah yace la qala sai Allah yace la'allakum tattaqun hadha huwa al-maqsud al-awwal min as-sawm malam Uthaymeen yace wannan ita ce manufar farko ta azumi fa huwa wasila li ghayatin nabila barin ci da sha da tarawa da iyali wato wata hanya ne wato wani means ne na zuwa kan wani wata gaya wani wata noble end so da su waɗannan abubuwan guda uku abubuwa ne waɗanda suke shagaltar da mutum daga tunanin lahira ciki ci da sha da jima'i abubuwa ne waɗanda suke kawai buƙatu ne na ɗan adam da ba su da bambanci da buƙatun dabba buƙatu ne na ɗan adam wanda ta fuskar gariza da haja da ɗan adam yake da su ba su da bambanci da na dabba sai ta fuskar ƙaidin da shari'a ta musu ka ci halas kar kai zina kar kai kaza kar kai kaza kar kai kaza saboda haka kuma shi kaga abin nan dabba ba a neme ta da ta yi takawa ba ba a neme ta da ta yi ba a kallafa mata komai ba saboda haka to azumi yana so ya bambanta ka da dabbobi ka kai kusa da mala'iku sai aka ce to ka bar yin ayyukan da dabbobi ne kawai suke yin su ka kama ayyukan da mala'iku su kaɗai shine kaɗai aikin da suke tasbihi da bauta ka cika lokacinka da tasbihi da bauta da ibada da sallah da karatu alqurani har ka zama kamar mala'ika ka guje ma dabbobi dama halittun iri uku ne akwai mala'iku su duka ayyukan su ibada ne akwai abin nan dabbobi su duka ayyukan su kawai dabi'a ne dabi'a ce kawai su ago su suke bi sannan kuma akwai mutane da aljanu a tsakiya wanda aka sa musu nau'in ɗabi'ar halittar mala'iku da nau'in ɗabi'ar halittar dabbobi sai kuma Allah ya kallafa musu dokoki don su tsarkaka idan suka ƙi bin dokokin sai su faɗa ƙasa su zama kaman dabbobi inhum illa kal an'ami bal hum adall idan suka tsarkaka suka yi nagarta sai su fi ma mala'iku daraja kamar yadda malamai suka tantance cewa bawan Allah mutum wanda ya yi imani ya yi aiki na gari yana iya fifitar mala'ika a daraja domin shi mala'ika yana yin ibada ce a matsayin garidarsa ba ta ba shi wahala kamar yadda kake buɗe baki ne in kana magana labbanka sukan yi sukan baka wahalan buɗewa ko da kake takawa da ƙafa lahiyar kalau ba ka jin komai saboda gariza ce haka Allah ya halicce ka to haka Allah ya halicce su ba sa saba Allah kamar yadda Allah ya ambata la ya'sunallaha ma amaruhu wa fa'alu ma yu'maru to idan mutum ya gyara rayuwarsa har ya kai matakin zama nagartacce irin yadda mala'iku suka zama to yana iya fifitar daraja a wurin Allah saboda haka wannan shine abin lura game da wannan ka'ida malam ya sake cewa wa akkal wa zalika wa haka ga nabi sallallahu alaihi wasallam zalika wa aqadahu bi qawlihi man lam yada qawla zuri wal amal bihi wal jahl fa laysa lillahi haja an yada ta'amahu wa sharabahu kamar yadda muka ji idan inna sau an yasuma al-insanu anil an ma'asi Allahi azza wa jal hadha huwa sawmul haqiqi malam ya cigaba da cewa da haka mutum ya yi azumi ta hanyar barin saban Allah shine asalin gaskiyar azumi wa amma sawmul zahiri azumi a bayyana abin da yake bayyana na azumi fa huwa siyamu anil muftirat shine barin ababen da suke masu karya azumi al-imsaku anil muftirat ta'abbudan lillahi azza wa jalla a bar cin su da shan su da nufin bautatawa Allah min tulu'il fajri ila ghurubi shamsi tun daga fitowar rana har faduwa ta hadha sawmun nusammihi sawmu dhahiri sawmul badni faqat wannan azumin jiki ne kawai wa amma sawmul qalb alladhi huwa al-maqsud al-awwal amma azumin zuciya da gabobi wanda shine abinda ake nema huwa sawmu amma asillahi azza wa jalla shine barin saban Allah wa ala hadha faman sama yawman dhahiriyan jasadiyan wanda ya yi azumin wani wuni a zahiri a jikinsa walakinnahu lam yusin sawman qalbiyan amma bai azumi da zuciyarsa ba fa inna sawmahu naqisun jiddan jiddan azumin shi na da tawaya kwarai da gaske la naqulu innahu batil ba ma cewa azumin ya baci lakin naqulu innahu naqis sai dai mu ce ya tauye shi kama naqulu fi salati kamar da ake fada game da sallah al maqsuru min salati al khushu wa tadhallul lillahi azza wa jalla manufar sallah shine rankwafuwa a gaban Allah da durƙusawa a gaban Allah da neman yardarsa wa salatul qalbi qabla salatil jawari amma zuciyarka ta zama ta damfar da sallah kafin gabobinka ya zama kana halarce da zuciyarka lakin law anna al insana salla bi jawarihi wa lam yusalli bi qalbi amma idan mutum ya salla da gabobin nashi amma zuciyar shi bata kan sallah yana ta wani tunanin duniya yana ta wani saki saki ka an yakuna qalbuhu fi kulli wadin ya zama zuciyar shi ta rabu a cikin fagage da dama fa salatuhu naqisatun jiddan sallar shi tana kasa lakinnaha mujzi'atun amma ta isar masa hasbar rasmi zahir mujzi'atun ta isar masa abinda ake gani a zahiri lakinnaha naqisatun jiddan amma tana da nakasa mai yawa to kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisin al-Imam at-Tabarani cewa wani zai salla yana da 1 bisa 10 wani 1 bisa 7 wani 1 bisa 8 haka da haka wa kadhalika sawmun naqisun jiddan idza lam yasumil insanu am ma'siyatillah to haka nan azumi yana da nakasa sosai ga wanda ya azumi bai bar saban Allah ba lakinnahu mujzi'un hasbar rasmin zahir amma dai a zahiri ya wadatar duk wannan magana Uthaymeen ce li annal ibadati fi dunya inma takunu ala zahir saboda ibadoji a duniya ana hukunta su ne da zahiri idan je lahira ne kuma za a kalli niyya da ikhlasi da abinda mutum ya da zuciyarsa wallahu a'lamu bis-sawab wannan dai ya dauko daga abin nan liqa'u al-babil maftuh wannan silsila ta muhadarori ta amsoshin tambayoyi wanda a Sheikhul Uthaymeen yayi tsawon shekaru yana zama duk ranar Laraba a gidansa idan gari ya waye daga kaman karfi 9 ko 10 yakan zauna dalibai su zauna tare da shi ai ta tambayoyi ba a tashi sai lokacin azhar yayi shekaru yana yin wannan majalisa shi yake ce maliqa'u al-babil maftuh gamuwa wanda aka bude kofa duk abin da kake so a wurin zaka yi tambaya saboda bijimin malami in ana magana malanta da ta kai a kira malanta gaskiya Uthaymeen iyaka ne Allah ya gafarta mu iyaka ne wajen zurfin ilimi da iya tantance nasoshi da sanin inda ya kamata a aje su to yakan zauna da dalibai ya karantar a irin wannan lokacin a garin su na Unaiza kusan Uthaymeen shi ya ki yarda ya bar garin su Unaiza har yanzu a irin kasar Saudi Arabia kauye ne da yake yafi garin Zariyan nan kyau amma kauye ake kallon shi to zaga har yanzu kasar Unaiza yankin su na Unaiza ya fi ko ina a kasar Makka a kasar Saudi Arabia malamai da daliban ilimi sanadiyan aikin da Uthaymeen yayi dubai da ya aika mai da sakon cewa ya taho Abuja Jami'a Islamiyya a hada a karanta yace ya gode da wannan tayin da aka mishi amma shi na ga wanda suka fi haƙi a kansa shine mutanen garin su mutanen kauye zaka shi ana ci gaba da karantawa shikenan suka yadda da haka aka bar shi to amma sai yana zuwa Madina lokaci bayan lokaci ya zo ya gabatar da wata lacca ko daura ko wani mashru'i amma dai shi anan ya zauna to har yanzu sai rike wannan kambun zaka ji duk wasu masana da gogaggu a ilimi zaka ga daliban shi ne daliban shi jikokin shi da dai wannan silsila Allah ya gafarta mai za mu saurara nan insha Allah hada darasi daga ba sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wasabi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi